بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مرتاك سادوا وأن مثلا تينا أبو بكر الصديق لكينا بكر أريتش كنغر الله فيها babban birnin jihar Nasarawa a wannan yammaci na yaushe a wannan yammaci na Laraba 24 ga watan Ramadan shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 29 ga watan 6 shekara na 2016 a kalandar miladiya barkan mu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma ajiya mun tsaya a tafsirin aya na 152 a wannan sura mai alfarma suratul baqara da haka zamu dora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora mai Allah madaukakin sarki yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع
الصابرين نعم الله مدوسين سركي أنا شوى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا يا قوة أند سكي إيماني استعينوا بالصبر والصلاة كنيمي آجزي na yin duk abin da kuke bukata na da'a ma Allah madaukakin sarki ku nemi agaji akan wannan aiki din bis sabri was sala ta hanyar hakuri da kuma yin sallah inna allaha ma'as sabirin lallai Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri wannan ayar kamar yadda muka fadi dangane da ayar da suka ayoyin da suka gabace ta khatima ne na bayani dangane da matsalar ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an ambaci magana al-qibla da karshe Allah ya ce an yi wannan ne dan kada waɗansu mutane su samu hujja akan mu don haka sai ake fada mana abubuwa da za su taimaka mana wajen dogewa bisa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi mana da kuma musultuwa da umarnansa a duk yanayin da muka samu kawunan mu. Shi yasa a ayoyin da muka karanta jiya Allah madaukakin sarki yayi umarni da yawan ambatansa sannan da godiya a gare shi kuma yace kar a yi masa butulci. To addini yana ginuwa akan godiya ne da kuma haƙuri. Godiya da mai da haƙuri shi yasa ma ya zo cewa kamar sayyidina Ali yake cewa haƙuri shine rabin addini, kenan ɗayan rabin shine godiya. Da haka sai mutum ya samu tabbaci akan waɗannan rukunai guda biyu ne zai samu tabbaci kan addini, zai zanto bashi da matsala a al'amuran sa na addini. Wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi da yake cewa ajaba li amril mu'min, kai mamakin al'amarin mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair, duk al'amarin mu'mini a gare shi alkhairi ne. Shine in asabatu darra sabar fa kana khairan lah, idan mummuna ta same shi wato mummunar kaddara ta faɗi a kansa sai haƙuri, sai hakan ya zanto alkhairi gare shi. Wa in asabatu sarra shakar fa kana khairan lah, idan ko kyakkyawa ta same shi, ma'ana kyakkyawar kaddara ta faɗa a kansa, to sai nuna godiyarsa ga Allah madaukakin sarki, wannan sai zanto alkhairi gare shi. To waɗannan su ne ginshiƙai da imani ke zama a kansu, haƙuri da kuma godiya. To Allah ya umarci al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kidanya ni'imomi masu dimbin yawa da ya yi musu wanda bai yi waɗansu ba, sai ce a ambace shi a gode masa. Sannan sai ya sake sabon kira cewa kuma a yi haƙuri. Ba za a iya gode masa ba sai an yi haƙuri. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi wannan umarni a nan cewa lallai ku nemi agaji na wato ainihin haƙuri da sallah wajen yin godiya ɗin da sauran abubuwa da Allah madaukakin sarki ya umarce ku ko zai ci gaba da umartan ku ku yi. To a nan Allah madaukakin sarki ya buɗe maganar da kira. Malamai suna cewa buɗe magana da kira yana nuna cewa al'amari ne wanda yake mai girma kuma mai muhimmanci. Yanzu ina magana da kai ga kanan kana kallo na, ai zan yi magana kawai ka san da kai nake, amma in zan yi magana na ce wane ka juya kallo na za ki ce wane, to ka san abin da zai zo baya abu ne mai muhimmanci da nake son ka bani hankalinka sosai a kai. To haka yake duk inda Allah madaukakin sarki ya kira mu manai da adoration imani, kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa, to wani abu ne mai girma, alkhairi ne babba za a umarce ku ku yi, ko ko wani sharri ne za a hane ku kada ku yarda ku faɗa shi. To shine Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan domin ya faɗa mana, domin mu shirya dan sauraron abin da zai biyo baya, sai ya buɗe shi da wannan adreshi na imani, wanda adreshi ne na musulmi kadai duk inda ka ganshi a alqur'ani da musulmi ake ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, ku nemi agaji da abubuwa guda biyu, yace as-sabr sannan as-salah. Anan malamai suna cewa shi ma gabatar da haƙuri anan yana nuna da cewa abinda zai zo zai biyo baya kwaɗaitarwa ne izuwa ga wani abu wanda yake babba kuma jarabawa ce wacce take da tsanani, don haka ana son ku shirya masa. Shi yasa aka fara ambatan haƙuri. Abinda za a umarce ku da shi nan gaba abu ne mai tsanani, ya fi wanda kuka bari a baya tsanani. Mun ga cewa al'amarin fuskantar alƙibla ya zanto abu ne mai girma, ko Allah da kansa ya kira shi cewa abu ne mai girma. Wa inna hala kabiratun illa ala alladhina hada Allah, abu ne mai wahala sai ga wanda Allah ya shirya da shi. to sai aka zo ana maka magana hakuri bayan an yi ta tabbatar da kai kamar yadda muka jiya cewa lalle ka doge akan wannan kai wasi da duk inkarin wani munkiri da zai maka inkari dangane da wannan saboda shine gaskiya ko kana kan gaskiya to kada wasiwasi da shubha da zage-zage da wato ainihin fadace-fadace da wanda yake kan bata yasa ka kai tabbatako ko yasa ka kai wata-wata wajen aiwatar da abin da yake gaskiya ne to kuma zaka iya tabbata akan wadannan ba sai kai hakuri shi yasa Allah ya kaddamar da wannan hakuri din domin kusan cewa banda wannan akwai kuma wanda yake wannan wahala wanda yana nan take shi yasa malamai suke cewa tana iya wannan ana ga ana koyawa musulmi ne yadda za su shirya mayaki da kuma jihadi domin waɗannan mutanen da Allah ya riga ya faɗa mana cewa idan suka kangare suka ki ban suka ki imani irin imanin musulmi to fa sun daura damarar yaki ne da gaba da musulmi in ko sun daura damarar yaki da gaba to kaga nan gaba za a yi fito na fito kenan to kuko ya dace ya zanto kun shirye kanku ta yadda za ku iya haƙuri in ma sun zo da yaƙi ɗin za ku yaƙe su to ko yaƙi zai yi wa sai da haƙuri to kuma kun sani cewa a farkon musulunci an ɗan yi waɗansu an fita yaƙi amma dai ba a yi kisa ba ghazwa na Buwaf da kuma Ashira da kuma ghazwatul Badr da ake kira ghazwatul Badr al-ula ko as-sughra wannan ya faru a watan Rabi'ul Awwal da kuma Jimada a shekara na biyu mun ga ya muku kuma batun canza al-qibla ya faru a watan Rajab a shekara na biyu ko kuma yakin Badr ya faru a wani wata a watan Ramadan kenan wata biyu ne tsakanin matsalar canza al-qibla da kuma yakin Badar kenan bayan an gama wannan musulmi sun tabbata suna kallon ɗakin Ka'aba Allah madaukakin sarki yake horonsu da wannan kamar yana gaya musu cewa akwai wani abu da zai zo wanda ya fi wannan zafi shine yaki don haka ku shirya kanku ta hanyar haƙuri don haka wannan aya ɗin malamai suna cewa maksudinta shine shirya musulmi don su yi haƙuri basu tsananin yaƙi sannan da kwaɗaita musu yin shahada domin ɗaukar kalmar Allah maɗaukakin sarki jiya na faɗa muku cewa waɗansu malamai suna cewa waɗannan ayoyi ɗin har izuwa inna safa wal marwata min sha'a'irillah duka khatima ne na abin da ya shafi wato musu da aka yi ta yi da wato ainihin yahudawa dangane da lamarin al-qibla cewa ku tsaya akan gaskiyar nan da muka faɗa muku ko da zai kai ku yi fito na fito da yahudawa ko da hakan zai kai ku rasa rayukanku riba ne a gare ku domin ku ne akan gaskiya to wannan irin wannan ayat ta riga ta gabata kuma mun yi tafsirin ta a baya aya na 45 a wannan sura yayin da Allah madaukakin sarki yake magana da banu Isra'il su ma yayi musu umurni cewa wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wasta'inu bis sabri was salah awanshan wurin yana magana ne da banu Isra'il dan nan ne farkon fara magana da banu Isra'il daga aya na 40 ko ya bani Isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi sannan bayan ya gama wannan ya saki ce ya bani Isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin to magana ake yi a can da banu Isra'il anan sai an zo ana magana da kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wancan umarni da aka ba su ake ba su a can kamar yadda muka yi bayani a wannan lokacin Allah ya umarce su da abubuwa da dama bayan umartansu da waɗannan abubuwan ne sai Allah kuma ya ce istaino bis sabri was sala su nemi agajin hakuri da sallah wajen aiwatar da waɗannan abubuwa ne mana in ka doge da hakuri kuma da sallah to zai sauwaka maka duk sauran abubuwa wanda suke da nauyi ko suke da girma a abinda ya shafi harkar rayuwa da addini abinda ya shafi harkar duniya da lahira waɗannan abubuwan guda biyu in kai riko da su to za su baka sauki a duk al'amarin ka baki daya to haka aka yi musu a can aka yi musu wannan tune din to irin sa ne mu ma a nan din to amma akwai dan bambanci tsakanin ayan can da kuma ayan nan wurin kun ga a can da ya musu umarnin sai ya ce wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in yace lallai yin haka din neman taimako ta hanyar hakuri din da sallah din abu ne mai wahala abu ne mai nauyi sosai illa ala alkhashi'in sai ga masu kankan da kai da kuma tsoron Allah madaukakin sarki sai faɗi su wane ne su to anan sai bai faɗi haka ba anan da yace ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala sai yace inna allaha ma'as sabiri anan sai malamai suke hada tsakanin abin guda biyu su wani istinbadi mai kyau da Allah madaukakin sarki yace wa innaha lakabiratun atan suka ce ishara ne dangane da cewa su waɗancan mutanen wato banu Isra'il suna da rauni wajen ɗaukan nauyin manya-manyan ayyuka na addini shi yasa don a ƙara faɗaitar da su ne aka ce to abu ne mai girma abu ne mai girma mana a wajen ire-irensu yana da girma sosai saboda rauninsu sannan sai ce mai girma ne sosai illa ala alkhashi'in sai dai ga alkhashi'in kawai su ne masu kankan da kai saboda tsoron Allah madaukakin sarki masu bin Allah madaukakin sarki cikin kankan da kai anan sai bai faɗi wannan ba shi ma anan suka ce bai faɗi wannan ba yana ishara ne cewa su musulmi dangane da su wannan ɗin abu ne mai sauƙi Allah ya sauwaƙa musu abubuwan da bai sauwaƙawa waɗansu wanda ba su ba kuma wannan yana nuni ne da cewa alkhashi'un ɗin da aka ce su ne kaɗai bai musu girma waɗansu alkhashi'un ne shine waɗannan alladina amanu ɗin su ne waɗannan mummunai ɗin shi yasa su ba a maimaita musu wancan ba ma'ana kamar Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da mu ne cewa ku yi riko da hakuri da sallah abu ne mai sauki a wurinku abu ne wanda za ku iya saboda ku ai dama alladina amanu ne dama mummunai ne ku ai akan Allah da ya fassara alkhashi'un ne cewa ai alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un sune waɗanda suke da tabbacin cewa za su sadu da ubangijinsu kuma cewa lallai dai makomarsu zuwa gare shi da waɗannan su ne mummunai ne ko saboda haka ku mummunai ne don haka wannan abin da muke umurtan ku da shi ba abu ne ba mai wahala a gare ku abu ne mai sauki kuma sai ya ƙara wani abu anan wanda bai faɗa a can ba shine cewa inna allaha ma'as sabirin lallai Allah madaukakin sarki yana tare da masu haƙuri malamai suna cewa wannan bishara wato albishir Allah madaukakin sarki yake mana cewa mu waɗanda za mu iya misaltuwa da wannan al'amarin ne wannan umarnin ne na haƙuri don haka za a saka mu a cikin layin as-sabirina masu haƙuri wanda kuma wannan ɗin malamai suna cewa tazini ne bi ma'ana ta'lil cewa inna allaha ma'as sabirin kamar yana cewa ku yi haƙurin domin abu ne wanda ba zai gagare ku ba kuma in kuka yi haƙurin ko ku yi haƙurin abu ne da ba zai gagare ku ba, kuma shi haƙuran idan mutum ya yi shi zai zanto tare da Allah madaukakin sarki, saboda Allah yana tare da masu haƙuri. Menene haƙuri ne? Malamai suna cewa haƙuri ya kunshi abubuwa guda biyu generally. Na farko shi ne ka kame kanka ka hana ta yin abin da take so, abin da ya dace da ita tana so, amma sai ka kama ka danne ta ka hana ta yin wannan abin. Wannan shi ne ma'anan haƙuri, hafsun nafsi an al-mula'in, ka kame rai basa abinda take so, abinda ya dace da ita. Wanda ordinarily in ka ga wannan abun ba za ta tsaya ba, tana son ta yi wannan abun, amma sai ya zanto ka samu wani kuzari da wani ƙarfi ta yadda za ka kame ka hana ta yin wannan. Shi ne usuri na farko na haƙuri. To ba kamewa na ɗan lokaci kaɗan ba, kuma ka dimanci wato ainihin takura zuciya ɗan bisa wannan abun, duk da cewa abu ne wanda ordinarily kai baka so. Ka iya danna zuciyar kuma ka tabbata akan danna zuciya ɗan bisa wannan abun, imma saboda ƙarshen haka ɗan abu ne wanda zai amfane ka, ko a'a saboda akwai lada na musamman wanda aka yi ma alƙawari bisa wannan wanda ka yadda da shi, sai zanto kenan irin na farko ɗin, saboda ka san cewa ƙarshen haƙurin zai haifar maka da alkhairi. Malamai suna cewa kuma saboda ba ka tunanin cewa yanayin zai iya gushewa, ma'ana ko da ba za ka iya fitar da kanka daga wannan abun ba ne, shi ya sa ka danna zuciyarka kuma ka ci gaba haka ɗin. Duka wannan sunansa haƙuri ne. Sai dai shi wancan na ƙarshe ɗin shi ne daraja na ƙarshe na haƙuri. Ya zanto ka samu kanka a wani yanayi da za ka iya fita daga wannan yanayin ba, shi kenan sai ka danna zuciyarka ta tafi da wannan yanayi ɗin. Wannan shi ne abin da Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa wa wata mata yayin da ya zo ya ganta a wajen kabari tana kuka bata san shi ba, sai ce bayar Allah ya haƙuri. Sai ta ce aka tafi ka bani wuri, abinda ya faru da ni bai faru da kai ba ne, mana kai ma da hakan ta faru da kai, ai kai ma za ka yi wannan abin da nake. Sai Annabi ya kyale ta wuce can, sai aka zo aka ce mata ke kin san wanda ya yi magana da ke, ta ce a'a aka ce Annabi ne. Sai ce subhanallah, sai ta ruga da gudu ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce kai haƙuri ban gane ka ba ne. Sai Annabi ya ce na haƙura yanzu. Annabi ya ce a innama sabru inda sadmatil ula, ya ce haƙuri yana zanto haƙuri ne kawai a karon farko, mana lokacin da abin zai girgiza ka ka kame kanka. Saban malamai suna cewa wannan yana nufin as-sabrul kamil ne, cikakken haƙuri kenan. Amma ko da ka ɗan samu wato ainihin matsala a farko, daga baya ka danne zuciyarka ɗin, wannan shi ma haƙuri ne, amma haƙuri ne mai daraja na ƙasa. Mun gane ko? Saboda ita a lokacin tana ganin ba za ta iya fita daga wannan yanayin ba, na wannan baƙin ciki da ta shiga. Bayan da za a yi ne ta dawo da mutumin kawai ta haƙura ya riga ya mutu, ko ba haka ba? To saboda haka shi ma dai wannan haƙuri ne generally, wannan shi ne ta'arifi na haƙuri. Malamai a shari'ar Musulunci suna cewa haƙuri shi ne tabbata, kamar yadda Al-Ghazali ya faɗa a cikin Ihya Ulumuddin, yana ce haƙuri shi ne mutum ya tabbata bisa umarnin addini wanda ya ci karo da abin da sha'awarsa take so. Akwai abu wanda kai haka zuciyarka take so, sai ya zanto ya yi ci karo da abin da Allah da manzansa ke so, sai ka danna sha'awarka kuma ka tabbata kana danna sha'awa ɗin, kaga kenan ba'ithud din yayi galaba akan ba'ithush shahwa wannan shine hakuri wannan shine ta'rifin hakuri a shari'ance to hakuri malamai suna kasa hakuri zuwa gida biyu ko gida uku mashe gida uku dan shi yafi na farko shine as-sabru ala ta'atillah hakuri basa biyayya ma Allah madaukakin sarki na biyu as-sabru an ma'siyatillah yin hakuri wajen barin saban Allah madaukakin sarki na uku as-sabru ala qadarillah shine yin hakuri basa al-balaya wal masa'ib yin hakuri basa kaddaran Allah madaukakin sarki idan mutum ya siffantu da waɗannan guda uku to shine ya cika mai hakuri kuma zai shiga cikin sahun wanda Allah madaukakin sarki yana ce yana kiran su as-sabiri jeri na masu hakuri kenan as-sabru ala ta'atillah shine mutum ya kama zuciyarsa ya dimantar da ita wajen biyayya ga Allah madaukakin sarki da abinda Allah yake so ko da rai ba ta son wannan sai mutum ya danna zuciyarsa ya yi kokari ya ci gaba da yin wannan aiki din wannan shine as-sabru ala ta'atillah sannan abu na biyu shine as-sabru an ma'asillah mutum yayi hakuri ya rabu da saban Allah madaukakin sarki raina san abun amma sai mutum ya danna raidin ya ki to kuma ordinary annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa huffat al-jannatu bil makarih wa huffat an-naru bil shahawat hanyar aljanna kwaltar hanyar aljanna shine abubuwan da mutum baya so eh an rufe hanyar aljanna gidan aljanna da abubuwan da rai baya so shi yasa ma al-imam ash-shafi'i yake cewa haqiqanin ubudiyya bauta shine ikhrajun nafsi an da'iyati hawaha litakuna 'abdan lillahi ikhtiyaran kama hiya 'abdun lillahi ittirara shi wato fitar da rai daga abinda san soyayyen take kira kake to kuma ita rai koyaushe tana kiran ka ne ila malazzatiha izuwa ga abinda zaka ji dadi shi kawai to kuma yawan abinda rai ke so na jin dadin ta sune abubuwan da suke kaiwa mutum izuwa ga fada halaka to ikhrajun nafsi an da'iyati hawa mutum ya fitar da ransa daga abinda take so wanda yake mummuna ne zai iya kaita izuwa ga halaka ko kuma koda bai gaita ga halaka ba ba zai kaita izuwa ga abinda zai tsirar da ita ba irin su lahau da lahau kenan koda babu zunubi babu lada to shi zuciya daga wannan din hadda za ta zanto baiwar Allah ikhtiyaran mana ita za ta zabi ta bautata ma Allah madaukakin sarki wato as a detriment mana za ta danne yadda ita dadin ta yake ta zanto ta zabi ta bi Allah madaukakin sarki wannan zabi din shi zai mayar da ita baiwar Allah ikhtiyaran kowa bawan Allah ne saboda Allah ya halicci kowa kuma tsarin da Allah yake so ka bi na rayuwarka shi kake bi dole ko kaki ko kaso amma akwai bangare da Allah ya baka zabi wanda zaka iya bi ko ka saba wannan da shine ake bayar da lada ko zunubi a inda aka baka zabi din to in ka zaba da kanka ka bi Allah madaukakin sarki ta wannan din to a lokacin ka zanto bawan Allah ikhtiyaran waɗannan su ne wadda أقالب القرآن ألا ينكرس عباد الله هو عبادنا كل شيء عبدنا كل شيء أمنا أما أنك عبيد عبيد تغالب يوضع النام هنا نفهم بايزة رب سكين أبن الدولة سوين دولة كتاب سكرة يكون ألا نيزار وقت دولة سكاية أوريكا من كسابة داكو wannan Allah ne ya tsara wannan dole ka dishi bin wannan dole sai ka shaki hayaki ka ci gaba da rayuwa ko wannan tsarin ina nufin iska wa hayaki ko sai ka shaki iska ka ci gaba da rayuwa wannan tsarin Allah to ya ka zabi ka zanto bawan Allah da zabin ka kamar yadda daman kai bawan Allah ne ko kaci ko kaso wannan shine ma'anar ubudiyya shine ma'anan bauta na gaskiya to abinda zai taimaka maka ka zanto bawan Allah na gaskiya din shine hakuri din ko saboda sai ka danne kanka to danne kanka danna san zuciyarka ta hanyar ka bi umarnin Allah madaukakin sarki wannan shine as-sabru ala ta'ati Allah danne ta kuma ka hana ta abubuwan da take so wanda Allah madaukakin sarki ya haramta kallan mata shan kayan barasa zina abubuwa ne wanda ordinarily rai ke so ace kai duk abinda ka gani zaka yi wanda kana da dama zaka yi ci kawai ka zuba a cikin ka duk abinda ka gani zaka iya saya kana sha'awar sa kawai ya kai amfanin ka da shi danna zuciyarka ta yadda zaka yi mata control duk abin da ba daidai bane ta bari wannan shine as-sabru ala as-sabru an ma'siyati Allah sannan sai na uku shine as-sabru ala qada'i Allah wa qadari shine idan qaddara ta faru da kai wacce take na sharri a mizanin dan adam sai ka danna zuciyarka ta yadda ba za ka fara ji a zuciyarka ko dai Allah baya son ka bane ba za ka fara kudarta a zuciyarka to laifin mai ne wa Allah ba ba za ka fara kudarta ko ka furta a zuciyarka cewa ko ni kadai ne Allah baya so ba ba za ka ji abinda malamai suke cewa badar ba ka ji wani irin kunci taban lokacin da abin ya faru da kai dole zaka samu kanka cikin wani irin yanayi ko to yana faruwa da kai sai ka tuna cewa Allah madaukakin sarki ne ya kaddara mun wannan kuma shine wanda zai wato ainihin yaye mun sai ka samu wata nutsuwa ta musamman tare da kai wannan a sai ka fada cikin talauci ko ka fada cikin musiba gidanka ya kone ko kana tafiya ka ji tuntube ka fadi ka kuje fuskanka ko kai hatsari ko wani abu kun ga wadannan musibu ne kenan so ake kiran su al-qadaru ash-sharru ko qadar ba akwai qadar khairihi wa sharrihi ba to wannan qadar sharrihi din in ya faru da kai kai hakuri wannan shine as-sabru ala qadarillah ya zaka nemi agajin wannan wajen bautata ma Allah ina ji wannan bayanin ya isa ka gane yadda in kai riko da hakuri to zaka iya dun komai wanda Allah yake so dama abinda Allah yake so shine in yace yi kai in yace bari ka bari in ya dora ma nauyi ka gane cewa shi ya dora maka sai ka zanto compose ka natsu tunda ka san shi ya dora maka ya san hikimar da yasa ya dora maka wannan da dama mutane sun dauka idan musiba ta faru da mutum to yayi laifi ne to a wani sabo ne eh hakan yakan faru amma ba duka musiba ce tana faruwa da kai a dalilin sabo ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya mutanen da suka fi tsananin shiga jarrabawa suka fi ganin bala'i a rayuwarsu sune annabawa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya sannan shi summal amsal fal amsal shi wanda suka fu kwatantawa hakanan hakanan dai kenan in ko haka ne kaga kina ashe ba duka musiba ce ta take nuna sabo ba ko akwai musibar da Allah yana tsora maka ne saboda kana wani sabo yana son ka in kai tunani sai ka daina akwai musibar da Allah madaukakin sarki yana tsora maka ne domin ya kara maka matsayi cikin addini li mahisallahu alladhina amanu kenan eh a kara tace ka matsayin ka ya karu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu da zai fa mu'mini na musliman sawan a dukiyarsa ko da iyalansa yace kai har kaya da za ta soke ka a hanya in kana tafiya face sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan ya kankare ma zunubi ko ya daga maka matsayi shine ahsibal ladina amanu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim ah yanzu don kai imani shikenan kana ganin baza a jarabe ka ba a jarrabawa ba ta nuna cewa kai imani ko baka yi imani ba ana jaraban mu'mini ana jaraban wanda ba mu'mini ba to saboda haka akan jarabce ka don kai sabo akan jarabce ka kuma dan ana san a kara maka matsayi ina fatan mun gane to shi yasa in ka san wannan ka iya daurewa to zaka ji jarabawa Allah madaukakin sarki ka shiga cikin arin masu hakuri kuma wannan hakuri din shi zai baka duk matakai da ake takawa a samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi agaji ta hanyar hakuri da kuma sallah ya zaka sallah ana nufin sallar da muka sani dinnan ne ko wato yawaita sallah na taimakawa wajen bin Allah madaukakin sarki saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-musalli yunaji rabba mai sallah ganawa yake da ubangijinsa Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana al-fahsha da munanan ayyuka al-fahsha shine duk aiki wanda muninsa ya bayyana duk wanda aka ce wani yayi sai ka bude baki shine ma'ana al-fahsha amma a galibin istilahin shari'a in ka ji al-fahsha ana nufin zina ne saboda laifinsa ya munana ma zina tana hana mutum afwan sallah tana hana mutum fadawa zuwa al-fahsha da duk wani abu wanda yake mummuna wanda Allah madaukakin sarki ya yi hani akai sannan kana kunshe da wani abu wanda ma yafi wannan hane din kawai shine wala zikrullahi akbar zikirin Allah ambatan Allah da tuna Allah da sallah ke sa mai yin ta yayi yafi falala akan hana mai yin ta alfahsha da almunkari da take yi ina ba ta kun gane to in ko haka ne to kaga sallah ita ma makaranta ce kenan wace in kai ta yadda aka koyar da kai cikin natsuwa kana karanta ayoyin alqur'ani kana tadabburi a cikin su kana kallon wajen sujjadanka kana tunanin cewa wanda ke gabanka Allah madaukakin sarki ne wannan zai in kana yawaitan yansa zai taimake ka in kana wajen sallah din ma kullum kana tuna Allah madaukakin sarki din wanda wannan kuma shi zai saka bi umarninsa baki daya saboda haka mai riko da hakuri mu yawaita sallah in muka yi haka zamu iya aiwatar da dukkan umarnin Allah madaukakin sarki sai Allah yace inna Allaha ma'as sabirin lallai Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri malaman suke cewa wannan ma'iyya khassa kenan ma'iyya kala biyu akwai al-ma'iyya al-amma akwai al-ma'iyya al-khassa Allah yana tare da kowa ai wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke bi'ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa kala'atihi yana tare da ku da ilmansa da jinsa da ganinsa da kulawansa saboda shi yake azarta ku shi yake kula da ku shi yake ba ku shi yake duk wani gatar da kuke da shi. Sannan kuma yana tare da bayin sa nagartattu she babbiyan wato ainihin tarayya shine cewa yana tare da su bi nasrihi wa qurbihi wa ta'yidihi yana tare da su ta hanyar zai ba su nasara akan duk abin da suka sa a gaba yana tare da su zai kawo su kusa da shi a kowane lokaci zai karfafa su bisa duk abin da suke yi wannan ita ce al-ma'iyya al-khassa to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita ga masu hakuri falala na hakuri yana da dumbin yawa wanda ba sai mun shiga ciki bayani akan wannan ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kamar da hadisi ya inganta mutum ne mai tsananin hakuri sosai kuma banda kasancewarsa mai hakuri ya kasance mutum ne mai yawaita sallah ya kasance ma in wani abu ya shige masa kana idza hazabahu amrun salla ko faz'a ila salla idan wani abu ya dame shi yana son ya samu karaya kawai sai zai fara sallah in wani abu ya zo na bakin ciki a gare shi sai tashi sai yi sallah yana idan da sallah an sarar masa da wannan bakin ciki din ko malamai suke cewa kai ma ku ga da haka ka gani kai sallah cikin natsuwa in kana cikin wani bakin ciki kafin ka shiga sallah din kana idan da sallah din zaka ji cewa ka samu wani sharhu sabri ka samu wani nutsuwa da buduwar zuciya wanda zai mantar da kai wannan abun bakin ciki da kake shi ya isa hakuri daraja abinda zamu zo mu karanta na abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tana dawa masu hakuri sannan kun sani Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da ibadur rahman da ya gama kidanya wato ainihin ayyukansu da falalansu sai shi ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wannan sune wanda za a ba su al-ghurfa suka ce a'la manzilatin fil janna za a ba su matsayi na koli a gidan aljanna a dalilin mai bima sabaru saboda hakuri da suka yi ya ishi falalan hakuri Allah madaukakin sarki yana cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri za a cika musu ladan su baki diddiga ba cewa za a yi in kai hakuri akan kaza za a baka lada kaza ba a ladan za a yi ta bayarwa ne ko a yi ta bayar har ya cika kai ka wato ainihin ka shiga aljanna ta kofar masu hakuri Allah ya sa mu cikin su sai Allah ya ci gaba da cewa
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya
Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce ma wanda ake kashewa fi sabilillahi domin daukaka kalmar Allah kada ku kira su matattu bal al-idrabul ibtali kenan ba haka abin yake kuskure ne ku kira su mamata dan ba matattu bane menene su ahya'un inda rabbihim ahya'un surayayyu ne masu rai ne walakin la tash'urun sai dai ku ba ku tsinkaye irin rayuwar ma'ana ba ku da masaniye irin rayuwar da suke a ciki wannan ayar tana ƙara bayani akan abin da muka faɗa da zu cewa ana cewa a yi haƙuri ne saboda ba da juma ba za a fuskanci yaƙi ko? To in an je yaƙi kuwa ai ana iya a rasa rai to wanda aka kashe shi a dalilin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki shi ne fi sabilillah a wajen jihadi jihadin da ba an yi shi ne na ɗan ƙabilanci ba
ba mutun ya tafi ne domin yana kwadayin dukiya na gidan duniya ba, ba mutun ya tafi ne domin ya ketare ne ba tsakaninsa da abokanan gaba, wanda yake domin daukar kalmar Allah. Ga wani yana son ya takura wa musulmi ya hana su bautan Allah, sai a dauta kobi a ce bai isa ba, a kawar da shi don a ba mutane dama su wato ainihi bautan Allah. Ko wani yana zaluntan bayan Allah madaukakin sarki, an bi duk hanyoyi ya daina zalunci, ya ke daina zalunci, anan shi ma an shar'anta a yaƙe shi. Ko mutum wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki na bauta ya ce shi ba zai bai, kuma ya tara group ya ce duk ku zo kada a yi, ba za mu yi ba, shi ma wannan ya halatta a yaƙe shi. Kuma mutum ya ce ba zai bayar da zakka ba, ya tara mutane ya samu biya, ya ce ba wanda isa ya bayar da zakka. Sai shugaban musulmi ya ce to ko ka bayar ko kuma mu yaƙe ka. Ko kaga wannan me yasa za a yaƙe shi din, saboda ya tauye haƙƙin Allah madaukakin sarki, kuma yana zuga mutane su bi shi akan wannan bata din. Ko ya tsokani al'ummar musulmi irin wanda ba musulmi ba suke haka, ko ya hana su addinin su, ya daga takobi akan su. Fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum, to wanda yaje yaki aka kashe shi dan daukaka kalmar Allah, inji Allah ya ce ba a ce masa matacce, ba a ce masa mene matacce. Ko na bu Hausa ba ka ji ana cewa wai musulmi ba a ce masa ya mutu sai a ce ba, sai dai a ce mene ya rasu. To gaskiya nan ba shi da tushe, ai rasuwan da mutum ma'anar su ɗaya ne, na'am, rasuwa da mutuwa ma'anar su guda ɗaya ne. Rasuwa ai kalma ce ta Hausa cewa an rasa ka yanzu baka nan, mutuwa ko larausa ce, larabci ne aka hausantar da ita, mun gane ko, sai aka ce abin nan. Saboda haka da ka ce wane ya mutu ko ka ce ya rasu, duk ma'anar su guda ɗaya ne, kawai musulmi ne ko ba musulmi ba, duk mutuwa sunanta mutuwa. Wanda Allah madaukakin sarki ya ce kar a ce masa matacce, shi ne wanda aka kashe shi ya yi shahada fi sabilillah, don haka sunanta a musulunci shi ne mai shahidi, sunanta a musulunci mai ne shahidi, wanda aka tafi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah aka kashe shi, ba a ce masa matacce, sunansa shahidi. Domin me? Allah ya ce rayayyu ne su. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun, rayayyu ne su, sai dai ku ba ku sani ba. Cewa dai bal ahya'un ba yana cewa bal qulu ahya'un bane fa, ba ku ce musu rayayyu ba, a'a yana gaya muku ne idan ba ku sani ba. Ko cewa da kuke matattun ku daina faɗa, saboda su ba matattu bane, su rayayyu ne. Walakin la tash'urun, sai dai ku ba ku sani ba. Me yasa ce ku ba ku sani ba? Irin rayuwar da suke ne ba ku sani ba. Sunan rayuwarsu, suna rayu a wani zango da malamai suke kiransa albarzakh. Albarzakh, duk wanda ya mutu nan yake zuwa, yana zuwa ina, yana zuwa barzakh. Rayuwar cikin kabari sunansa barzakh. Yasa wani malami ke cewa abinda muke faɗa da Hausa shi ai wani ya dade a kiyama, ba wanda ke kiyama, lokaci guda ake zuwa kiyama, lokaci guda in aka yi wannan busa ɗin shi ne kowa zai tashi, lokacin ne ake zuwa kiyama. Amma duk wanda ya mutu yana wani gari sunansa barzakh, albarzakh. Albarzakh shi ne abinda ke raba tsakanin wani abu da wani abu a harshen Larabci. To abinda ke raba, abinda ke tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira, shi ake kiransa barzakh. Kun gane ko? To suna nan a barzakh, suna rayuwa. Wace irin rayuwa? Duk wanda ya mutu yana rayuwa a barzakh, ko musulmi ko ba musulmi ba. Amma suna su rayuwar ta musamman ce. Shi yasa a Ali Imran Allah ya ƙara bayani ko? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون kada ku riye cewa waɗanda aka kashe su fi sabilillahi matattu ne bal ahya'un wannan kuskure ne su rayayyu ne inda rabbihim kun ga wannan indiya din kana nufin rayuwa ce ta musamman Allah ya ce rayayyu ne a wurin ubangiji ma'ana rayuwa ce ta musamman kuma me ake musu a wannan ana azarta su suna cikin farin ciki sakamakon ladar da za a ba su na shahada fi sabilillah kuma suna albashir ma yan baya wanda ba su zo ba kuma ku yi kokari a kashe ku fi sabilillah domin ku zo ku samu irin wannan rayuwa rayuwar da babu tsoro babu bakin ciki a cikin ta yastabshiruna bi ni'mati min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin suna bashasha suna jin dadi suna kira yan baya ina ba za ku zo kuma albashirin ku ba wata ni'ima ta musamman da Allah madaukakin sarki da wata farala mai girma da Allah madaukakin sarki ya bamu ku zo kuma ku sami wannan farala din hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ran shahidai in shahidi ya mutu to ana sa ransu a cikin waɗansu tsuntsaye ne koraye wanda suke kai kawo gidan aljanna su ci abin da suka ga dama su sha daga cikin ruwa na aljanna haka irin rayuwar da za su yi ta yi kenan har a je tashin alkiyama saboda haka suna cikin rayuwa ni'ima ce ta musamman nasu kuma lada na shahidi abubuwa ne wanda yake da yawa sosai الامام مسلم يا رويتو شيوا وانا حديثا شيوا سنة ايرو وانا يناي ان انتاشي قيامة الله زي تنبي شهيدين زي بجرو مسو يتي مي كوكي سو ان يموكو سيشو شيه سرسة مي لا سفنا سوى دا سنة تكي نيمة دا باسة تنانين اقوي روي اقوي سيشو يا الله مبوا مبكاتا وانا ابو سي الله يكالجو san sai Allah ya sake bujiro musu ya ce da su me kuke so in yi muku sura sa abin da za su faɗa sai ya Allah mu kai mana komai sai Allah ya kyale su ya sake bujiro musu na uku ya ce me kuke so in yi muku da suka ga cewa kamar ba za a kyale su ba dai suka faɗi wani abu shine sai su ce ya Allah burinmu shine ina ma da za ka sake mayar da mu duniya mu ci gaba da sallah da azumi da zakka mu zo duniya mu sake yaƙi fi sabilillah a kashe mu ka ɗauran mu a sake yi haka a sake yi haka ya Allah inda wani abin da muke so shine wannan sai Allah ya ce aina ni na riga na rubuta annahum ilaiha la yarji'un na riga na rubuta cewa duk wanda ya mutu baya dawowa wannan sai daga cikin abin da ke nuna maka falala na shahada kenan to wannan ayar Allah madaukin sarki yana kwadaitar da musulmi ne dangane da shahada in ka yadda da gaskiyan abu musulunci ne to ka tsaya ka yi shi ko da zai kai da rasa rayuwanka in kai ka mutu kai mutuwar shahada in kai mutuwar shahada kuma ba kai hasara ba baka rasa ranka ba shine ma nan kana ce maka mamaci kana cikin cikakken rayuwa da babu wani wanda yake da irin wannan rayuwa din mun gane ko har zaka so ka dawo a sake kashe ka saboda me saboda dadin ni'imar da kaji kake akai Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يا سي رايك هذا دوك يبن مني دا غورنس منين ني كودا شيني سيوا سنا دا وتا الجنه تا مسمى Allah zai ba su aljanna mai aikin su wadan su mummana Allah yake magana da su anan yace su ne masu yin wannan wanda suke zuwa jihadi fi sabilillah a kashe su su kashe sayaqtuluna wa yuqtalun Allah ya sai dukiyan su da rayukan su ya ba su aljanna alƙawari ne da Allah yayi a cikin at-taura da injila har ma da alqur'ani alƙawarin gaskiya tabbataccen alƙawari wanda babu sabawa a ciki wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an to waye ko wanda yafi Allah cika alƙawari babu dan haka albashirin ku akan aikin Allah wanda kake da tabbas akai to yi tsayuwan daka akai ko za a kashe ka in ka mutu ka shiga sahun wadannan Allah madaukakin sarki ya azarta mu da shahada domin daukar kalmarsa ina da lokacin mai dan haka zamu tsaya nan abinda muka faɗa ya zanto dai falala sai daga Allah madaukakin sarki Allah ya dada mana abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته